الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفركم من أيها الله سبحانه وتعالى بوديا مرر إياكا وان دي ساكي با مداما يبر مدلم مدلافيرم دي إيمانم أرمك ساكي غنم وان وتامي البركة a wannan shekara ta 1445 yau muna ɗaya ga watan Ramadan, kuma 11 ga watan 3 miladiya ta 2024. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar yankewa kan wannan dama da ya sake ara mana. Dama ce wadda da dama daga cikin mutane sun so su same ta, Allah bai nufa ba. Ku sai mai wa Allah godiya bisa ga wannan ni'ima. Yini daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa bawansa mumini, to ba karamar rahama bace, ba karamar ni'ima bace. A cikin wannan yini guda daya zai iya yin abin da zai samar wa da kansa yardar Allah fiye da shekarun da ya baya. Saboda haka kada mu raina lokaci da Allah ya bamu. Koya yake mu wa Allah godiya ta hanyar yin abin da zai yardar da Allah subhanahu wataala cikin abin da zai gyara mana rayuwar mu ta duniya da lahira. Babu shakka alqur'ani littafi ne wanda babu kamarsa, ba taba yin sa ba, ba taba yin irin sa ba, kuma za ta bayi ba. Littafi ne wanda ya kunshi dukkan wani abin da dan adam yake bukata, dukkan wani abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira. Dukkan wani jin dadin sa, dukkan wani wata daukakar sa tana cikin alqur'ani. Alqur'ani littafi ne na shiriya, shiriya ga masu takawa, masu bin Allah, masu yin aiki da umarnin Allah da barin hanin sa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Haka nan shiriya ne ga dukkan dan adam, dukkan yan adam. Alqur'ani shiriya ne gare su, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Babu wani abin da kake zato a rayuwa wanda alqur'ani ba zai nuna maka hanyar da tafi kowace mikewa ba. Abin da ya shafi aqida, abin da ya shafi ibada, abin da ya shafi mu'amala, abin da ya shafi dabi'u da kyawawan halaye, abin da ya shafi tattalin arziki, da abin da ya shafi zamantakewa, da abin da ya shafi kasuwanci, da abin da ya shafi mulki, da abin da ya shafi mutum daya ko mutane da yawa ko kasa a matsayin ta na daula, dukkan wani abu da rayuwa take da bukata, dukkan wani abu da yake gudana a cikin rayuwa, to alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam, zai nuna maka hanyar da tafi kowace zama mai kikkiya, kowace hanya zaka zaba wa kanka ko za a nuna maka, to hanyar alqur'ani ita ce tafi wannan mikewa. Littafi ne wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da ruhi. Ruhi shine abin da yake raya gangar jiki. Duk wata ganga, duk wani jiki wanda babu ruhi a cikinsa matacce ne. To alqur'ani shine ruhi na rayuwa duka. Babu abin da zai rayu, zai zama rayayye mai amfani, mai ma'ana, sai abin da yake ya tafi tare da koyarwar alqur'ani. Yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Kadhalika أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى حكى يكي ومنزو صلى الله عليه وسلم يا مسا وهي الروح شين القرآن سوناك القرآن را يواتي لكم وني وندزي يواتي إلى القرآن لكرتر والقرآن لا أبدا القرآن يكي فلاح يذاب وكنسا وترى يواتدبم ko ya fifita maganganun wasu akan abin da Allah yake faɗa da alqur'ani, to wannan matacce ne. Allah yana cewa awa man kana baita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kamar masaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha sauraka mutane daga mai rai sai matacce mai rai shine wanda ya rike alqur'ani wanda yake ya saki alqur'ani kuma wannan matacce ne alqur'ani waraka ne na dukkan wasu cututtuka cututtuka na zuciya cutar kafirci cutar shirka cutar saban Allah cutar munafirci cutar riya cutar hasada da kiyayya da kikijuna da keta cututtuka na jiki ma alqur'ani yakan warkar da su ubangiji subhanahu wataala ce wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa alqur'ani waraka ne ga wadanda suka yi imani waraka ne ga dukkan wani wanda zai nemi waraka tare da qur'ani saboda babu wani abin da zai addabe ka na cuta ka sanya alqur'ani gaba face kaga warakar wannan cutuwar da take tare da kai ya ayuha an-nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin saboda alqur'ani ya kunshi waraka duk wani abin da yake damun mu yau da a ce mun saka alqur'ani a gaba mun tuntubi masana alqur'ani mun kuma aiki da magana da za su gaya mana wacce za su karanta mana daga alqur'ani to babu shakka da mun samu warakar wannan abu da yanzu mun daina kuka da damuwar da muke ciki alqur'ani albarka ce ba abin da mutum yake bukata a rayuwarsa albarka albarka abinda duk yake ciki ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zama mai amfani amfanin da yake mai dorewa amfanin da yake mai habaka wanda ita ce albarka abu ya zama mai amfani kuma amfanin sa ya rika habaka ya rika yado wanda ita ce albarka wa za kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ce wannan alqur'ani ne da muka saukar muku littafi ne da muka saukar da muku da shi mai albarka وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها سولاك القرآن دكم وانا أبن دا يتفت على رشيت زي البركة دوان دي لكي شي ما زي البركة دوان زي كارنت القرآن كما يلوك القرآن كن دنسا زي لكي مسا واتو زي لكي نونا مسا هنيا دوان رأي وسذات البركة shi yasa duk yaron da ya taso cikin karatun alqur'ani yanzu suka koya masa karatun alqur'ani suka dora shi akan qur'ani to kaza ka ga rayuwarsa a duk inda yake su ta albarka kuma komai ya shiga sai kaga wannan abu yayi albarka saboda haka littafi ne da Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da albarka shine haske duk wani wanda zai aje alqur'ani gefe guda yake aiki da shi to cikin duhu yake rayuwa cikin duhu yake tafiya cikin duhu yake kai kawo ga gaya mun wanda yake tafiya cikin duhu ta yaya ne ba zai fada cikin hatsari ba ta yaya ne ba zai gamu da halakarsa ba zai iya cin karo da abin da zai cutar da shi zai iya fadawa ramin da zai halaka saboda bai san inda in ya daga kafa saboda bai san inda zai aje ta ba bai san abin da yake tunkara ba bai san abin da yake tunkaro shi ba alqur'ani haske ne يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا التي ياكم تاني حجة تازو مكودك أبنجيكم هم سوكر مكودة حسكي مبيني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ubangiji subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani da haske saboda haka mutumin da zai rike alqur'ani to daidai yake da mutumin da yake cikin haske yana gani tar yana garin gabas gaban sa da bayan sa haunin daman sa da haunin sa duk wani abin da yake mai hadari in ya tunkaro shi zai sani zai yi kokarin kauce masa ko ya dauki matakin kare kansa duk wani abu mai alkhairi na alkhairi zai gano shi zai dufe shi kuma zai amfana da shi sabanin wanda zai aje alqur'ani to fa gamniya yake cikin duhu kamar yadda Allah ya ce aw man kana maytan fa ahyaynahu fa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha shi shi yasa rayuwa a karkashin irwa alqur'ani rayuwa ce da babu wacce take ta dadi dan haka Allah ya yi wa wannan al'umma gatan da bai yi wata al'umma ba tun kafuwar duniya tunda Allah ya yi duniya babu wata al'umma da samu gatan wannan al'umma al'ummar da Allah subhanahu wataala ya zaba mata annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ya zama shine manzanta ya zama cikakken annabawa ya zama sayyidul khalq shugabannin halittu duka ya bashi matsayin da babu wanda ya bawa duniya da lahira a duniya Allah ya bashi matsayin da babu wanda ya same shi a lahira ma Allah subhanahu wataala ya bashi matsayi ana laha da babu wanda zai samu wannan matsayi sai shi kadai ya zaba mana shi ya zama wannan shine annabi haka nan ya zaba alqur'ani ya zama shine littafin mu littafin da Allah ya dora shi akan dukkan wannan littafi wa muhaiminun alai ya zama shine ya rufe dukkan kowanne littafi ya zama shine a sama da shi to al'ummar da Allah ya mata wannan gata duk wani danta wanda ya bari bai amfana da wannan gatan ba to babu asararre irin sa ba taba yin asararre irin sa ba saboda babu al'ummar da ta samu gata kamar wannan to duk wani wanda ya asara kuma cikin wani al'ummar babu asararre irin sa duk wannan ni'imar da Allah ya kwararo wa wannan al'umma shi ya zato bai same ta ba ya kuskure mata to babu asararre kuma kamar sa haka mu yi kokari mu ribanci rayuwar mu musamman irin wannan wata watan alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan alqur'ani watan lailatul qadri wanda a ciki aka saukar da alqur'ani a baitul izza gaba dayan sa a cikin watan ramadan aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin wani bangare na alqur'ani to bari ba ci wannan wata wajen karanta alqur'ani a sallolin mu da wajen sallolin mu da kuma sauraron karatun alqur'ani daga wurin masu karanta shi dan mu samu rahmar ubangiji subhanahu wataala idan kore alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sannan mu ribaci bibiyar wuraren da ake karantar da shi ko sauraron shi ta kafofin watsa labarai da ake yadawa a kowane zamani Allah yakan samar da abinda zai yanke wa dan adam hanzari da hujja sai da ba zai je wa Allah yana masa hujjar cewa shi bai sani ba Allah ya san irin yadda wannan zamani namu zai cika da abubuwan da za su rika shagaltar da hankalin dan adam za su rika dauke masa hankali sai kuma Allah subhanahu wataala ya samar da kafofi kuma masu yawa wanda kuma sakon nashi za a yada su a yanzu ko baka zo gurin karatu ba ko kana kusa da malami ko kana nesa da shi ko kana wata kasa duk inda kake sakon nan zai je ya same ka sai dai ba za ka so saurara saboda Allah ya yake maka dukkan wata wani hanzari ya toshe maka dukkan wani wata kofa da zaka ce zaka kare kanka da ci gaban sa wannan wata mai albarka mutane masu albarka masu san albarka masu dufin al'umma su da alkhairi suka dauki nauyin karatuttuka da ake yi bayan halartar mutum a masallaci a gidansa kuma zai ci gaba da sauraro waɗanda ba su samu halarta ba ko saboda tsufa ko rashin lafiya ko nisa ko wata larura sakon zai je musu inda suke waɗannan mutane da suke irin wannan kokari a duk shekara suke fitar da kuɗin su domin su samu wannan lada su samu wannan dashen wannan sadaka jariya domin duk mutumin da zai dauki hidimar yaɗa maganar Allah ta shiga ko ina da ina a samu masu jinta su yi aiki da ita to da shi yake na sadaka jariya wanda ba wanda zai iya gaya maka ga iya lokacin da ladan sa zai dakata matukar wannan sakon zai je wurin wani yayi aiki da shi to Allah subhanahu wataala zai baba wanda yayi sanadiyar isar wannan sako zuwa gare shi lada dan haka zaka ga shedanu waɗanda tunanin su duniya ce kadai kamar sun zo duniya ne su cika cikin su suka riga babatu cewa kada a dau nauyin karatun Qur'ani a ba mutane abinci su ci a ba su su ci su koshi su yi bacci amma kada a ce za a riga kashe kuɗi tare da cewa shi wanda zai dauki karatun alqur'anin nan yana kuma kashe maduduwar dukiya wajen ciyar da mutane amma su so suke gaba ɗaya ya daina yin wannan a yayin da masu sharholiya suke can suna sharholiya su masu kama manya-manyan event center ana rakashewa a dare dai a kashe miliyoyin kuɗi wanda ai biki ba za ka je na cewa a dakatar da su ba a karbi kuɗaɗen a ciyar da mutane a'a sai karatu karatun ma na alƙur'ani alƙur'anin ma a watan ramadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai takaici musulmi ya riga faɗar wannan magana kamar ka ce ci da sha ne ya kawo mu duniya musulmi yana ba da ransa ma gaba ɗaya saboda alƙur'ani kuma a cikin karantarwar alƙur'ani ne ake samar da mutanen da suke ciyarwa ta ina mutane suke jin kwadancewa akan ciyarwa da amfanin ciyar da mutane ba ta karatun qur'anin da ake yi ba wani yana kwance a gidansa zai ji ana ta maganar ciyarwa da taimakawa mabukata da taimakawa miskine da taimakawa marayu kusan kullun abin da malaman da suke faɗa kenan ta nan ne ake samun zukata su yi laushi su tsorata su raurawa su fito da abin da suka mallaka da su ciyar sai ka ce a toshe wannan miliyar a daina jinta a ba wa mutane to ban sani ba waye zai ba su da shi kuma mai maganar ba za ka taɓa samun su cikin aikin alkhairi ba sai dai irin waɗannan surutan da soke-soke marasa amfani to ga shi yau Allah subhanahu wataala ya sake ba mu dama a shekara ta 13 da fara wannan tafsiri Allah ya sake ara mana lokaci don mu sake haɗuwa a cikin kwanaki masu albarka don mu karanta wannan littafi mai albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada jagora cikin abin da duk za mu faɗa Allah ya ba mu daidai Allah ya datar da mu da daidai mu faɗi daidai kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da abin da za mu saurara waɗanda suke wucewa ko yaushe suna jagorancin wannan aiki Allah ya saka musu alkhairi ɗaliban ilimi da suke tsaye akan wannan da'awa da karantar da ita da mutane tafsiri da bayanin littafin Allah masallatai a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya musu jagora Allah ya datar musu da harshensu Allah ya daidaita musu harshensu su faɗi abin da zai zama amfani ga mutane su yi abin da zai tabbatarwa da mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakankaninsu Allah ya ba su barcewa a shekarar da ta gabata muna cikin suratul hajj inda muka tsaya akan aya ta 74 wanda insha Allah bana daga nan za mu fara har zuwa kuma inda Allah subhanahu wataala ya nufa za mu kai bi iznillahi muna tare da mala Ahmad Abubakar Rariya muna masa fatan alkhairi bismillah
bismillahirrahmanirrahim ma qadaru Allah
قدره 73 زجي
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا إن يسلبهم الغبار شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
نعم ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba mathalun an bada wani misali fastami'u lahu dan aka ku saurare shi innal ladhina tad'una min dunillahi lalle wanda wadanda kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban basu taba halittar kuda ba ko ba za su taba halittar kuda ba wala wujtama'u lahu koda sun taru domin halittar wa in yaslubuhum dhubabu shay'an idan kuma wannan kudan ya cire musu wani abu la yastanqidhuhu minhu, ba za su iya kwato shi daga wajensa ba. Da'ufa at-talib wal matlub, mai nema da wanda ake nema sun yi rauni. Ma qadarullah haqqa qadrihi, ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Inna Allah lalle Allah la qawiyyun aziz, ka karfa ne mai abin da magwayi. A baya Allah subhanahu wataala ya gaya mana, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lahum lidh-dhalimin min nasiri. A baya can Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa kafirai suna bauta ma wani ba Allah ba. Ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana, abinda Allah bai saukar da wata hujja akan bautarsa ba, abinda ba su da wani ilimi, wata wani ilimi daga Allah da yace a bauta wannan abu ba. Suna bautar sa saboda ya dace da san zuciyarsu, ko kuma saboda shine abinda suka tashi suka ga ana bautawa iyaye da kakanni, su ma suka riga bautar sa ba Allah ba. To sai anan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana misali, ko ya kawo mana wani misali, misalin da zaka gani zaka iya kwatanta shi, tunda zaka gane raunin wannan bauta da suke yi, ko abinda suke bautawa ba Allah ba, abinda babu wani dalili akan a bauta masa, abinda ba a taba samun wani abu na hankali da zai goyi bayan bauta ma wannan abu ba, su bar bautar wanda shine mahaliccin su. Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa abubuwan da suke bautawa fadin nan ba su da wani iko ko kadan, ba su da wani katabus, ba za su iya halittar kowane irin halitta ba, duk kankantar sa, duk rashin muhimmancin sa, ba za su iya halittar sa ba. Bal ba ma wannan ba, koda wani abu kankani daga cikin halittun da Allah yayi zai dauke musu, zai cire musu wani abu nasu, ko ya fauce musu wani abu nasu, ba za su iya bin shi su kwato ba. To amma aka samu wasu suna bautar irin waɗannan abubuwa a matsayin su ne allolinsu, babu shakka rashin hankali da rashin tunani ya ƙare a nan. Allah yake cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ya ku mutane, wato kowa da kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba. Wasu daga cikin malamai suka ce annasu ana ana nufin mushrikai, saboda shine usulubin alqur'ani kamar da Ibn Ashur alayhi rahmatullahi yake faɗa, cewa nasu annasa ce alqur'ani, idan ka kira ya ayyuhan nasu to zaka samu ana kiran waɗanda ba musulmi ba. To wasu kuma suka ce a ya ayyuhan nasu anan ana nufin duka, ana nufin musulmi da wanda ba musulmi, kowa da kowa. Shi kansa Ibn Ashur yana cewa akwai yiwuwar ya zanto ya ayyuhan nasu anan ba kawai kafirai ake kira ba, har ma da mu'minai su ma ana kiran su, su zo su ji wannan misali. Kafiri ya gane cewa abinda yake yi bai da hujja, yana yin aikin banza ne, shi ko mu'mini ya gane, ya ƙara basira, ya ƙara imani, ya ƙara yarda da cewa lalle yana kan shiriya. Saboda haka kowanne akwai ta inda zai amfana da wannan misali da Ubangiji subhanahu wataala zai bayar, ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, da haka kowa ya bada kunnansa. Duriba mathalun, an bada wani misali, an bayar da wani misali. Asalin kalmar ad-darb shine ka dau wani abu ka buga a jikin wani abu, galibi tsada ka dau wani abu ka buga a jikin wani, to zai bada wani ƙara, zai bada wani sauti, sautin nan zai ja hankali. Idan da aka ce an dau wani abu an buga shi da wani abu, to zai yi wani ƙara, ƙara kuma zai ja hankali, mutane kansu a ƙasa yake za su daga kansu, mutum tafiya yake ji ƙara zai waiwayo. Saboda haka akan yi amfani da wannan a larabci a ce duriba mathalun, ko daraba Allahu mathalan, Allah ya buga misali, saboda saka misalin kamar wani abu ne na jan hankali, kamar yadda ƙara abin aka buga shi dan uwansa suka yi ƙara, to zai ja hankali. To shi yasa suke amfani da kalmar darb, saboda wannan iƙa din da zai faru yayin da aka haɗa abu biyu suka yi ƙara. To shi yasa Larabawa suke amfani da kalmar duriba. Duriba mathalun, an ba da wani misali. A nan za mu ga sigar misali ta zo da siga ta abin nan na'ibul fa'il, siga ta abin nan, siga ta maf'uli, ba a faɗi wanda ya buga misalin ba, sai ka ce an ba da misali. amma waye ya bayar ba a fada ba alqur'ani yayi amfani da irin wannan salo guda biyu wani guri a fadi wanda ya bada misalin a wasu gurare Allah yana fadar wanda ya bada misalin Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله مثلا رجلين فيه شركاء da zamu ga anan ubangiji subhanahu wataala ya fadi wadanda wanda ya buga misali shine Allah Allah ya bada misali kaza ya bada misali kaza wani gurin a fadi su mushrike fala tadribu lillahi al-amsal wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa wani Allah ya yayi ba mu misali ko ya buga mana misali ya manta halittarsa saboda haka akan fadi wanda ya fadi ya bada misalin amma anan sai aka dunkule sai ba a fadi waye ya bada misalin sai ka ce duriba mathalun fastami'u lahu an bada misali don haka ku kasa kunne ku saurara an dunkule shi an fade shi da irin wannan siga ba a fadi wane ne ya bada misalin ba dan ya dauki ma'ana guda biyu ya dauki ma'anar ubangiji ne ya bada misalin ya dauki ma'anar kuma ضرب الله مثلا اي ضرب الكفار مثلا اي مماثلين كو مماثلا لله عز وجل سي ذن فرقو مثالي ني ubangiji subhanahu wataala yake barwa kwatacce na mutumin da zai riki wani abu yana bautarsa ba Allah ba abinda shi kuma ya kai matuka ga rauni da ba zai iya kata ba zai iya komai ba zai iya halitta ba kuma zai iya kare kansa ba to Allah yana bada misali da shi ko kuma su suke sanya ma Allah wani wanda suke kwatanta shi da Allah tare da cewa ga yadda yake rauni rauninsa ba zai iya halitta ba kuma mafi kankantar halitta ko mafi wulakancin halitta mafi abin halitta mafi rashin muhimmanci ba zai iya kare kanshi daga gareta ba don haka wannan ma'anoni guda biyu ana so su fito karkashin ayar sai aka kawo ta da irin wannan siga a dunkule duriba mathalun an bada misali Allah ce fastami'u lahu ku kasa kunne ku saurari misalin wato ku kasa kunne ku saurari wannan misali sauraro na fahimta ba kowane irin sauraro ba kuma akwai sauraro kawai na fatar kunne kana ji ana magana ko magana tana shiga kunnen kana fahimta amma kuma ba ka tintintini akan abin da ake gaya maka ba sauraro ne ka fahimta kai aiki da shi ba to wannan sauraro bai da amfani sauraron da yake amfani shine sauraron da zaka ji ka fahimta to sauraka ubangiji subhanahu wataala yana kwadaitar da mu kan cewa mu saurari wannan misali da za a bayar misalin wadanda suka riki wasu suna bauta ba Allah ba yaya abubuwan da suke bauta wa suke shin abubuwan da suke bauta sun cancanci bauta kuma za su amfanar da bai bauta musu ko ba za su amfanar da su ba Allah ce ya ku mutane Allah ya bayar da misali na abubuwan da kuke bautawa wato mushrikai suke bautawa ba Allah ba ku saurari wannan misali kuma ku fahimce shi yadda ya kamata a ku fahimce shi kada ku shagaltar da zuciyarku da wasu abubuwa ku kasa fahimtar wannan misali da Allah subhanahu wataala zai bayar Allah ce innal ladina tad'una min dunillah waɗannan da kuke bautawa ku mushrikai ba Allah ba gumakan da kuke bauta musu ba Allah ba kuke hidimta musu duk bukatunku suke kaiwa gare su kuke ganin su za su ba ku nasara idan kuka fita yaki su za su ba ku arziki ci da sha kuka rasa su ne suke ba ku lafiya kun yi rashin lafiya su ne suke ba ku nasara a duk sanda wani abu ya taso muku su suke yaye muku damuwarku su suke sa muku farin ciki kuke zaton waɗannan abubuwa da kuke samu duk daga wajensu kuke samu don haka kuke dukufa wajen bautar su kuke musu yanke-yanke ku zubar da jini a gabansu kuna ganin wannan zai ƙara kusanta ku da su kuna faduwa kuna musu sujjada kuna yi musu dukkan wani abu na bauta wannan ya kunshi dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba sawa'u musassaƙaƙƙen gunki ne ko ko gunkin da aka kwaba ƙasa aka gina shi wato sanab ne ko wasan ne ko kuma wata bishiya ce wata itaciya ce ko wani ruwa ne ko wata korama ce ake bautawa ko wasu kwankwamai ne mutum yake bauta masa ko ko wani mutum ne ma irinsa jinsinsa amma yana masa ganin zai iya yi masa irin abin da Allah yake masa kowane abu da ake bautawa ya shiga nan kowane iri ne da ake bautar sa sawa'un gunki ko ba gunki ba akwai da suka bauta gunki akwai da suka bauta wa dan maraki akwai da suke bauta shanu akwai da suke bauta ruwa akwai da suke bauta dodo akwai da suke bauta rana da wata akwai da suke bauta wa mutun da irin su kamar wanda suka bauta Fir'auna da yace da su ma'alima alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta da ya wuce ni ba saboda ka saka rike shi abun bauta ya rika sarrafa su yana sa su yana hana su da gaskiya da ba gaskiya wanda suka rike shi hinan su suna ba su dokokin da suka saba wa Allah suna barin da Allah su dauna su duk waɗannan sun shiga cikin allazina tad'una min dunillah waɗanda kuna kuke kiran su kuna bauta musu ba Allah ba Allah subhanahu wataala ce lan yakhluqu dhubaba ba za su taba halittar koda guda ba ubangiji subhanahu wataala bai ce lam yakhluqu ba basu halicci guda ba domin yace basu halicci guda ba yana magana akan abin da ya wuce ta yi wani yace a ƙara ba su lokaci nan gaba za su iya yi sai yace ba za su taba lan wacce ke nuna ta'bid har abada ba za su taba a baya can ba su yi ba a yanzu ba su yi ba nan gaba ba za su yi ba su halicci wani abu kamar guda ubangiji ya janyo musu misalin zuwa ga guda saboda yadda ake ganin shi wani wulakantaccen abu wani abu mai rauni kwaf ɗai sai ka ga ya faɗi ka kashe shi ka ɗandake shi kaɗan da mafici shi kenan sai ya faɗi ya mutu gashi nan kuma wulakantacce ba wanda yake son ya hau jikinsa ko ya taɓa abincinsa da ya hau za ka ga an kai masa doka ana ƙoƙarin kawar da shi sannan gashi nan da yawa baja-baja ko'ina banza-banza gashi nan saboda ka kasance guda wani banzan abu ne sai ka ce to da shi aka yi muku misali saboda a nuna gumakan nasu banzaye har gara guda da su amma duk abin ɗaya ne da a yi musu misali da giwa ko a yi musu misali da raƙumi duk rai-rai ne da ran ƙanƙanin abu da ran babban ai ran ake magana ko ba wai mutum-mutumin ba za a iya zauna a yi mutum-mutumin guda na roba ko a yi shi da ran da za a busa masa shi yake magana to da ran da za a busa wa giwa da wanda za a busa wa koda duk da sunan shi rai kuma nan ne mahallul ijaz din a nan ake gwagwagwa a nan ne abin ba zai yiwu ba to sai Allah bai musu misali da giwa ba ko wani babban abu dan kan ma su ji an kamba mutunkin nasu abin bautar ta su sai ka ci koda wannan wulakantaccen abin da ke ta damu kuna ta kore shi inda ya sauka kore shi misali abin kisa ku kashe shi kisan sai zama ba wahala gare shi ba ba wanda yake da mu sai Allah ya misali da shi ce innal ladina tad'una min dunillah wadannan da kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu zubaban da dai har abada ba za su taba halittar guda ba ba su taba halittar guda ba wala wujta ma'ula hukuda sun tattaru sun yi gangami lahu ay li hadha al-khalq su haɗu su yi gangami don su yi wannan halittar ku tattaro dukkan wasu abubuwa da kuke bautawa duk a tattaro su wuri guda su haɗa gwiwa su taimaka wa juna kowa ya kawo tunaninsa kowa ya kawo taimakonsa na yadda za a halicci guda Allah ya ce wala wujta ma'ulahu ko da za su tattaro lahu domin wannan halittar Allah ya ce ba za su iya mutumin da ba zai iya a wanda ba zai iya halitta ba ko yaya take ko mun kankanta ta ta yaya ne zai zama a mahalicci ta yaya ne zai zama abin bauta wanda ya halitta shi kamata ya zama abin bauta afa man yakhluqu kaman la yakhluq shi wanda ya halitta zai zama da daidai da wanda bai halitta ba walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun Allah ce waɗannan suke kira suna bautar su ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba za su iya halittar komai ba wahum yukhlaquna su ne ma aka halitta su ne aka halicce su to kuma daga babu aka yi su abu khuliqo min ghairi shay'in aw huwa al-khaliqu daga babu ce ta samar da su ko su suka yi kansu am khalaqu as-samawati wal-ard ko su suka yi sammai da kasa Allah ce kuda wannan ba za su iya yi ba kuda wannan da kuke gani ba za su iya yi hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allahu azza wa jalla wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharra wal yakhluqu habatan aw sha'ira Allah ce akwai azzalimi azzalimin da zai ce zai yi halitta irin tawa zai rika koyoyin halitta irin tawa yace to in sun isa falyakhluqu dharra dharra shine النبل الصغار كان هذا لا أنت روي سهل تكبر لا أنت روا جنتر أنت روا كي كانت بعدين جنتر أنت روا سوى الله تكبر أنت سيرك أنت روا ما إلى جنتر أنت شيني ما في كان كتر أبدا بلا روا أنا سكيم ساقي شيني ذرة شيني صغار النمر فليخلق ذرة su halicci dan dan wato dan jaririn tururuwa ko su halicci kwaya kwaya wanda da ake sawa a kasa ta gero ko ta maiwa ko ta masara da ake shuka ta su halicci kamar sha'ira sha'ir na alkama su halicce shi mana ba su iya ba wanda ba zai iya wannan ba zai ce zai gwada kanshi zai gwada kanshi da ubangiji subhanahu wataala to wannan ba za ta yi ba maganar su halicci guda ba ta taso ba su ma ba su taba cewa za su gwada ba wala wujta ba ula hudu ba su taba ma gwadawa ba to sai Allah ya ce to kasa da haka ma a dawo shi gudan wa in yaslubuhum az-zubabu shay'an la yastanqidhuhu min in inda kuma shi gudan zai cire musu wani abu zai cire wani abu daga wajen su ba za su iya kwato wannan abu ba an sani a lokacin jahiliya suka zo su yanka a wajen gumakan su jini ya kwarara ko su samu turare su samu gumakan su caba caba dan su ta kaishi to guda kuma yana yawo zai fada cikin jini din nan zai tashi da wani abu na jini a cikin kafarsa ko fiffikensa haka nan turaren da aka sa zai hau ya dan lakuci wani abu ya tashi da shi Allah ce to suna iya bin gudan nan su kwato abin su za su iya ba ya ba wannan gunki ne wanda da sakararren abu ne su suka sassaka shi da hannun su su suka kwaba laka suka gina shi da hannun su ko su suka je kasuwa suka soyo shi suka rida kwanci suka kawo shi suka kafa shi saboda kai yana nan abu ba iya motsawa nan da can yaro kankani in yazo sai fitsari a kansa wani ana kiran shi Al-Abbas ibn Birdas As-Sulami ko wani sa bisa sabanin ruwaya ya yana da gunkin sa a gida tana bautar sa tarana ya zo sai ga wannan dabban nan mai waye nan sai Salam Dila sai ga dila kawai ya tare gunki ne na tamtsari gunki gashi gososo da shi ba abin da yake sai ya ce a rabbun yabulu su'lu balu bi ra'si laqad dalla man balat alayhi salim ce a rabbun ubangijin kuma dila yake tamtsari a kansa ce kai wanda dila suke hawa sai fitsari a kansa ya za ka tsanta daga nan ya tattara sai kakkarya su ya watsar da su wata ruwaya ce Abu Dharr al-Ghifari ne radiyallahu ta'ala a rabbu tabulu yabulu su'luban su'luban shine zakaru sa'lam a rabbu yabulu su'luban bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi sa'lim saboda babu abinda za su iya tsinina a kansu tun yaje dauko yaje kasuwa ya so gunki kaje inda ake bautar masu bautar gumaka ka shiga India daga kasuwa ce guda ta sai da gumaka manyan su da kananan su da masu kudi da talakawa da sabo da sakan han da zaka sabo koi da allolin da yana a jibge ba zo zaka zo ka saya ka daga wannan a nuna maka ka karba kai aje wannan bai mun ba wannan ba bai mun ba wai Allah da zai bota da yazo yana cikin sa ana nuna masa wanda yana cewa bai saya ba wanda bai masa ba wanda bai masa ba har ya samu wata gunkiyar ya saya ya je ya sa a office ɗinsa ko ya sa a gidansa ko ɗakin baccin sa wani abu da damun sai zo ya fadi ya tarsa dawa yana ta kuka yana roƙon wai ta masa shi bai so ta aka zo ya kata gobe din ta kare ko ta lalace wani zai zo ya ajiya gobe duk dan adam da ya rasa wato sakon Allah subhanahu wataala a gobalwarsa ya rasa wahayi wanda ya zama dabba ulaika kal an'am allati bal hum adall kamar dabba suke lalace gara dabba sun fi dabba bata to shi ne Allah ya dauke batun ma maganar su halicci kuda wannan ba za ta yi ba sai aka dawo in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an in kudan zai kwaci wani abu daga wajen su ya zo ya hawo ya dauke wani abu na irin turaren da aka sa a cikin su ko ya tashi da wani abu na jinin da aka yanka la yastanqidhuhu minhu ba za su iya bin shi su kwato ba za su iya ba ko wane ne kake ake bautawa ko dan adam ne ake bautawa da a ce ana bautawa abun bauta na dan adam a kawo masa abinci guda ya zo ya fada ciki ya sauka ya tashi ka ga me zai kwato wannan dan abin da guda ya lakuta sai dai bai murtsi guda amma dai bai kwato ba da zai kwato sannan ba zai iya kwatar kansa daga irin abubuwan da guda zai sa masa na cututtuka ba yayin da guda ya dauki wasu abubuwa na cututtuka ya yada ya zuba a cikin wasu abubuwa dan adam ya ci ba zai iya kwatar kansa da gudan ba cututtuka nawa ne guda yake sawa a cikin kayan abinci da sauransu dan adam ba zai iya kwatar kansa daga nan ba to wannan halitta ce mafi wulakanta daga cikin halittu da Allah ya yi amma ya addabe su ba su iya komai a kansa ba suka duba sauro duba halittar sauro duba girman sauro amma duk girman mutum duk katancin sa tsoron sauro yake wallahi wani ya ga sauro kwaya daya a ɗakin sa ba zai iya bacci ba a daren sai ya ga yadda ya suka rabu da sauron nan amma wai ya kwanta ya rufe ido ya bacci sauron nan yana kai kawo ba zai iya ba tsoron sa yake ji to kana jin tsoron sauro kuma ka ce abota maka ko wani ya rika jin tsoron ka kai kuma wannan mafi kankantar halittar Allah kenan cewa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ba za su iya kwato shi ba daga wajen wannan kuda duk da raunin da kudan yake da shi da yadda suka dauke shi ba a bakin komai ba shine Allah ya ba da natija ya ce da ufan talib wal matlub da bai nema da wanda ake ne da wanda ake neman duk sun yi rauni su waɗanda ake bauta musu din su ne gumaka waɗanda suka kasa kwato wa kansu abinda kuda zai kwata daga wajensu da shi kansa kudan da rauninsa da shi mai bautar wani wa Allah ba da rauninsa wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ya halicci dan adam mai rauni da abin da yake bautawa shi ma da rauninsa duk waɗannan abubuwa ne masu rauni a gurin Allah shi abin da shi mai bautar da abin da yake bauta duk suna da rauni a gurin Allah da shi kudan da ake neman sa a kwato abin da shi wanda yake neman sa duk shine gunkin da zai neme shi ya kwaci abin da ya cire daga wajensa dukkanin su masu rauni ne a wurin Allah sai kana mai rauni kuma ka riki mai rauni ka ce shi zai taimake ka wannan shine istighasatul ghariq bil ghariq ku duka biyun ruwa ya cinye ku ya ci ku kuma kai kana neman ɗayan uwanka da ruwa ci zai cice ka ta ina kowa a lokacin neman yadda zai kuɓuce ki dan haka kana mai rauni a matsayin kan dan adam mai rauni ta kowane bangare to ka rike karfa shi yasa ayar gaba ubangiji subhanahu wataala ya rufe ta da wannan inna allaha la qawiyyun aziz Allah shine kankarfa zu quwwatin mati inna allaha huwa ar-razzaqu zul quwwatil mati shine kankarfa bai tsananin karfi saboda in kana neman wanda ya kamata ka rike shi ka nemi taimakon sa ka nemi mafaka wajen sa shine ka koma ga Allah shi yake da wannan karfin amma duk wanda zaka rike ba Allah ba to ka rike mai rauni shi ma ta kansa yake shi ma in Allah subhanahu wataala ya saka masa wani wace jarrabar ba inda zai kwata kansa daga hannun ubangiji subhanahu wataala saboda da'ufa talib wal matlub da mai neman da wanda ake neman duka sun yi rauni sai ku koma ku rike Allah gaba daya ku ibnu al-qayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sa as-sawa'iq wal mursala yayi magana akan wannan aya akan wannan misali yake cewa fa ta'ammal hadha al-mathal alladhi amara an-nas kulluhum bi-istima'i yace kai mai sauraro ko mai karatu kai la'akari da wannan misalin da Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mutane duka cewa su tsaya su saurare shi فمن لم يستمع فقد عصى امره wanda duk yake tsayawa ya saurari wannan misali da Allah ya bayar to ya saba ubarnin Allah yace kaifa tadammana ibtal ash-shirk wa asbabahu bi asahi burhan ka duba yadda wannan misali ya kunshi rusa shirka da dukkan wata hanya da za ta kai ga shirka da hujjar da take mafi inganci fi aujaz ibarat wa ahsanha wa ahlaha cikin dan takaitacciyar magana mai dadi mai kyau a cikin takaitacciyar magana Allah ya rushe shirka ya rushe dukkan wata hanyar shirka a cikin wannan aya daya wa asjala ala jami'a alihati al-mushrikin Allah ya bayyana wa dukkan ababan bautan mushrikai annahum law ijtama'u kulluhum fi sa'idin wahidin da dukkanin su za su tattaru a fili guda وساعد بعضهم بعضا ساشن سي يتيبكي ساشي وعاونه بأبلغ المعاونة يباشي تكا وتدوان إلى التيمكو لعجزوا عن خلق ذباب واحد تكا ننسو إلا ذا ستارو ذا سيهل التر وداق وعليبا أتترو أبو هو بوتا دا أكا بوتا وتنك هو الدنيا لون ذا أبوتا وننقبا حرزوا أتاشي كياما أتارا سبري قداء وحلتشو أنا أبو كمر قداء Allah ce ba za su iya ba sun ba bayyana zafahu sannan Allah ya bayyana raunin sa wa ajzahum da gazawarsu an istinqazi ma yaslubuhum azbabu iya cewa dukkan su wanda duk kuda ya cire masa wani abu ko ya tafi masa da wani abu ba zai iya kwatowa ba fa ayyu ilahin adhafu min hadha alilahi almatlub wa ga yaban wani abun bauta mai raunin da ya kai wannan abun bauta babu shi ومن عابده الطالب نفعه وخيره كغيام ولا مي بوتاني يي كاي رونن wannan mai bautar da zai nemi wannan yace shi zai amfana da shi shi zai samu alheri a wajen sa fa hal qadar al qawi al aziz al haqq qadri alace yace shin ya girmama mai karfi shine Allah yadda ya cancanta ya girmama shi wanda duk man ashraka ma'ahu alihatan hadha sha'nuha wanda zai dauki wani abu ba Allah ba ya bai da shi shine abin bautar sa babu shakka wanda bai girmama Allah ba shine Allah subhanahu wataala ya ce wa qadarullahi haqqo qadrihi basu girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi basu girmama Allah ba yadda ya cancanta su girmama shi anan ubangiji subhanahu wataala bai ce wa ma qadartumullahi haqqo qadrihi ba ba ku girmama Allah ba su ce ba su girmama Allah ba bayan a farkon aya kamar yana magana da su ce da ladina tabi'una waɗannan da kuke bautawa da aka zo nan kuma sai Allah ya watsar da su ma sai ake nuna maka ma ba su isa a tsaya ana magana da su ba wa ma qadarullah ka qadarihi ba su girmama Allah ba ma yadda ya cancanta a girmama shi saboda haka a matsayin ana magana da su bai ma ba su ma kai wannan matsayi ba wanda duka dan a nuna maka cewa wasu mutane ne wulakantattu kababbu asararru ba su da daraja a gurin Allah subhanahu wataala. Allah ce ma qadarullahi haqqa qadrihi, waɗannan mushrikai masu bautar wani Allah ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, domin ba su san sifofin Allah na kamala ba. Don haka ne ma suka kirkiri wasu abubuwan bauta ba Allah ba, suka mai da su su ne abun bauta, suka ki kwantsanta bautarsu ga Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah ce ma qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah ce musu girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi ba, alhalin al-ardu jami'an qabdatu, kasa gaba dayanta damkar sa ce yawm al-qiyamati ala na gobe kiyama, was samawati matwiyatun bi yamini, sammai duka anannade suke a hannun sa, a hannun sa na dama sarki ya tabbata gare shi kuma ya daukaka game da abin da suke hada shi da shi. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa wannan kalma wa ma qadarullahi haqqa qadrihi, Allah ya faɗe ta a wurare uku a cikin Alkur'ani dan ya tabbatar wa da kansa girman da yake da shi, ya kuma tabbatar wa da kansa abin da ya cancanta da sigofi na kamala, ya tabbatar da wahdaniyarsa cewa shi kadai ne ya cancanci abota masa, babu wani wanda ya cancanta abota ban da shi, kuma ya tabbatar da abin da ya saukar wa manzanninsa. Aya ta farko a Zumar, Allah ce wa qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama, da kuma a cikin wannan sura innan da buka karanta da ufa talibu wal matlubu wa qadarullahi haqqa qadrihi, sai kuma a cikin suratul an'am wa qadarullahi haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, duka a waɗannan wurare ubangiji subhanahu wataala ya yi kausar suka ga waɗanda ba sa girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi, ba sa bashi matsayi yadda ya kamata a bashi, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi, ko kuma ittaqullaha haqqa tuqati, to su ma nan ba sa girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi. Babu shakka wanda zai saba wa Allah bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, wanda zai yi abin da Allah ya hana shi, ya tozarta haƙƙin Allah, wannan bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, wanda zuciyarsa ta gafala ga barin ambaton Allah, ya fifita san zuciyarsa akan abin da Allah subhanahu wataala yake so, ya yarda ya yi ma wani mahaluki da'a ba Allah ba, ya yarda ya sanya ubangiji subhanahu wataala ba ya da wani cikakken gurbi a zuciyarsa, ya yarda ya gabatar da maganar wani akan maganar Allah subhanahu wataala, ya yarda ya zanto wato yardarsa tana tare da wani Allah, ya yarda ya ji tsoron wani Allah fiye da yadda yake jin tsoron Allah, babu shakka wannan ma qadarullahi haqqa qadrihi, bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, yana jin tsoron mutane ba ya jin tsoron Allah, yana jin tsoron yana jin kunyar mutane amma ba ya jin kunyar Allah subhanahu wataala, yana yi wa mutane mu'amala yadda ya kamata amma ba ya wa Allah irin wannan mu'amala da ta dace da girman sa. In ya tashi yi wa Allah mu'amala sai ya masa wulakantacciyar mu'amala, in ya tashi girmama wani wanda ba Allah ba sai ya girmama shi iya yinsa, amma in ya zo tsaya gaba ga ubangiji subhanahu wataala babu wannan girmamawar, babu wannan nutsuwar. Wa ma qadarullahi haqqa qadrihi, ba su girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi ba, inna allaha laqawiyyun aziz, lalle Allah karfa ne mabuwayi, babu abin da ya kai shi ga karfi, babu abin da ya kai shi ga buwaya. Lokaci yayi za mu tsaya anan, abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.